jawabin na shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tabo fannoni daban-daban akan al'amarin mulki na Najeriya da irin alƙawarin da yayi da irin matakan da ya fara dauka na tabbatar da cewa ya biya bukatun 'yan Najeriya kuma ya cika wannan alƙawarin da yayi. A jawabin ya bayyana cewa lalle ya san matakan da ya dauka waɗansu muhimmai guda biyu, ba ƙananan matakai bane waɗanda suka kawo kunci da wahaloli ga 'yan Najeriya, amma fa yace irin wannan lalurori din ba masu dorewa bane ko ma dadewa. Magana ce ta janye tallafin man fetur wanda ya kawo hawa farashi da kuma kawo cece kuce a cikin Najeriya da kuma hana kasuwar shinku daban-daban wadda ake amfani da ita wurin yaudara ko kuma almundahana akan al'amuran da suka shafi kudaden waje. Shugaba Tinubu ya ce idan ba ya rushe wannan tallafin man fetur da kuma hana kasuwar shinku ta canjin kudaden ƙetare ba, to wannan zai iya durƙusar da tattalin arzikin Najeriya ko ya haddasa wahalolin da ba za a iya kiyasa su ba a ciki. A yanzu ya ce akwai alƙawura guda biyar wanda su ne 'yan Najeriya kuma ya fara ɗaukar matakan cikawa. Maganar samar da wutar lantarki ba tare da matsala ba a kowane ɓangare na Najeriya, tabbatar da an bunƙasa matatun mai na cikin gida manya da ƙanana da kuma daidaita farashin sa kamar yadda ya kamata, tabbatar da cewa an inganta hanyoyin da za su sanya a samu kuɗaɗen waje su shigo a cikin Najeriya wanda zai bunƙasa arzikin ƙasa. Na biyar wanda shine kuma na ƙarshe ya ce tabbatar da cewar abubuwan da ya tsara a cikin kasafin kuɗi sun tabbata. Game da samar da abinci a cikin ƙasa, ga abin da Shugaba Tinubu yake cewa,
"We will step up our plan to cultivate 500,000 hectares of farmland."
Domin tabbatar da samun abinci mai yawa, samar da tsaro da kuma rangwame a farashi, za mu ƙaddamar da tsarin noma hectares 500,000 a gonaki a sassa daban-daban na Najeriya don noma masara, gero, alkama, shinkafa da sauran cimaka.
Under our National Wheat Development Program.
Dangane da sha'anin tsaro kuma wanda dama ya daɗe yana haddabar 'yan Najeriya musamman arewacin ƙasar, shugaban ƙasa ya ce,
"Sadly, we have worked to free captives from abductors."
A asirce, mun nasarar kubutar da mutane da yawa wanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su, ko da yake ba za mu bugi ƙirji cewa mun ware matsalolin tsaro na Najeriya ba, amma mun taka rawa sosai a ƙoƙarin samar da tsaro ga zukatan 'yan Najeriya da gidajensu da garuruwansu da kuma akan tituna.
To ensure that we all have peace of mind in our homes.
Bayan maganar tsaro, Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗauki lokacin shi kwarai da gaske wurin nuna ya san raɗaɗin da 'yan Najeriya ke fama da shi musamman talakawa da sauran ma'aikata. Ya ce don haka ne aka ɗauki matakan da za su kawo rangwame a fannoni daban-daban na tallafawa talakawan Najeriya, sannan kuma ma'aikatan ƙasar su ma za su mora.
"The most vulnerable and the working people shall not be neglected."
Ya ce saboda gwamnati na fatar kowa ya ji ana mulki na jin daɗi da walwala a cikin ƙasar Najeriya. Akan haka ne za mu fara aiwatar da sabon tsarin ƙara albashi ga ma'aikata a wannan shekara.
"I took an oath to serve these countries."
Yanzu 'yan ƙasa sun sa ido su ga ta yadda Shugaba Bola Ahmed Tinubu zai aiwatar da waɗannan ƙudurra ko manufofin da ya bayyana wa 'yan Najeriya, wanda zai bambanta da abubuwan da waɗansu shugabanni suka yi a baya a lokacin da suka yi jawabansu amma aka wayi gari, ba a gani a ƙasa ba wai an ciwa kare ana buki a gidansu. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.